إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بان هكا أنقوانا من قيسوة الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari haduwarmu a wannan majalisi mai albarka na masallacin asibitin koyarwa da ke garin Azare karamar hukumar Katagum jihar Bauchi majalisin da aka fi sanin sa da masallacin FMC Azare wanda muke gabatar da tafsirin alqur'ani mai girma a cikin wannan wata mai alfarma wannan shine majalisin mu na biyar a yammacin nan na Lahadi biyar ga watan Ramadan hijrar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447 wacce ta yi daidai da 22 ga watan Fabrairu na shekara ta 2026 miladiya ayar da muke karatu cikin ta a wannan majalisi namu na tafsirin alqur'ani mai girma aya ta 43 ce a sura ta 2 wato suratul baqara fadin Allah madaukakin sarki wa aqimus salata wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in wannan ayar ta kunshi bangarori guda uku da suke da alaka da rukuni na biyu da kuma rukuni na uku cikin rukunan musulunci bangare na farko fadin Allah madaukakin sarki wa aqimus sala kamar yadda bayani ya gabata wannan umurni ne ake yi wa banu isra'ila a kebe da mu a dunkule kenan wannan umurnin mu ma ya shafe mu saboda mu ma an wajabta mana mu tsaida sallah kamar yadda aka wajabta musu su tsaida sallah mu ma an wajabta mana tsaida sallah to bayani ya gabata akan gabar wannan aya ta farko fadin Allah madaukakin sarki wa aqimus sala gaba ta biyu kuma fadin ubangiji subhanahu wa ta'ala wa atuz zakat wannan umurni ne ga banu isra'ila kuma umurni ne gare mu saboda kamar yadda aka wajabta musu zakka mu ma an wajabta mana zakka to ita wannan zakkar kalma ce ta larabci din an ce az-zakatu kalma ce wacce take ta larabci wacce ma'anarta a gurin larabawa sun fassara ta da annama'u wa tahara in an ce az-zakatu abinda ake nufi da az-zakatu ita ce annama'u haɓɓaka da abinda ya haɓɓaka ana yi masa wannan lakabi sannan wa tahara da abinda aka ya samu tsarkaka ana masa wannan lakabi na az-zakatu kenan ma'anar az-zakatu haɓɓaka da bunƙasa sa'annan kuma da tsarkaka wannan a gurin larabawa kenan kalmar az-zakatu gurin larabawa na nufin ƙaruwa da haɓɓaka da bunƙasa da kuma tsarkaka ma'anar az-zakatu kenan amma a mahanga ta addinin musulunci abinda ake nufi da az-zakatu suka ce إخراج مال مخصوص في زمن مخصوص لطائفة مخصوصة تعبدا لله تعالى فتر دا وتدوكيا وتتكي كيف أن تتشيا إتتدوكيا لتكين سابي في زمن مخصوص أواني زمن كواني لوكا تي كيف أن تتشي شين دوكيا دا شكرا تكي ويومتا zakka bata wajaba a dukiya har sai ta shekara li ta'ifatin makhsusa ga wata ta'ifa ko wani bangare na al'umma wacce take kebantacciya sune wanda Allah ya ambace su su bakwai a cikin suratul tauba wannan ma'anar zakka ce ita wannan ibada ta su takwas wannan ibada ta zakka Allah madaukakin sarki ya kira ta da wannan suna na zakka saboda dalilai guda uku dalili na farko saboda yadda take bunƙasa dukiya take haɓaka dukiya duk wanda yake fidda zakka a dukiyarsa zai ga dukiyar kullum ƙara ci gaba take ƙara bunƙasa take abinda zai cire ya bayar ba zai sa dukiyar ta ragu ba sai dai ya sa dukiyar ta ta taru Allah kuma ya tabbatar mana da hakan kuma a ganin ido muna ganin hakan haka su ma masu dukiya suna shaida hakan wanda yake fidda zakka zai ga yadda Allah ke kawo masa budi yanda Allah ke kawo masa ci gaba da karuwa ta inda yake zato da inda baya zato inda yake tsammani da inda baya tsammani to shi yasa aka kira ta da wannan suna saboda tana bunƙasa dukiya tana haɓaka dukiya tana ƙara dukiya sai dalili na biyu da yasa aka kira ta da wannan suna saboda tana tsarkake zuciyar mai ita daga ruwa idan mutum yana fitar da zakka daga dukiyarsa fitarwar nan da zai iya bayar Allah zai tsarkake zuciyarsa da wannan zakkar da ya fitar ya bayar daga ruwa amma wanda baya iya fitar da dukiya ya bada zakka zaka ga hatta kai talaka ya fika kwadai kuma ya fika ruwa kai da dan abin da ka mallaka bai taka kara karya ba sai kaga zaka iya asarar 500,000 hankalinka kwance shi kuma in ya asarar 1,000 wani sai kasa bacci kuma ya mallaki miliyoyi saboda me saboda rashin fitar da zakka sai Allah ya sa masa sha'awar dukiyar da kwadayinta na fitan hankali rashin fitar da zakka ya jawo masa haka amma matukar zai fitar da zakka Allah zai da wannan zakkar zai tsarkake masa zuciyarsa daga kwadayi ya tsarkake masa zuciyarsa daga ruwa ta yadda duk wani abu da zai fuskance shi na kalubale ko jarrabawa cikin dukiyarsa zai iya karɓa abun a zuciyarsa akwai wanda wallahi na ji labarinsa ya rasu kuma abin da ya yi sababin mutuwarsa jarrabawa ce ta zo akan abin da ya mallaka zuciyarsa ta buga faɗi ya shuka shinkafa ne kusan hatta nawa ne an ce dai ya ɓatar da kuɗi da bai gaza miliyan 10 ba a gona suka yi ciniki da masu aiki akan a satin nan za su je su yanke masa shinkafa shinkafa ta nuna ta yi kyau satin nan za su je su yanke masa shinkafa har ya ba su wani sashen kuɗinsu kenan gobe za a fara aikin an yi yarjejeniya tsakaninsa da masu aiki sai ya tafi gida washe gari da safe ya yi sammako ya fita ya je ya ga a fara yankan a gabansa yana zuwa gona sai ga duk an yanke ta gaba ɗaya kuma an ce ya kashe kusan miliyan 10 a take ya faɗi a gurin aka ɗauke shi aka yi asibiti da shi gaskiya tunda ya faɗi bai san inda kansa yake ba har ya koma ga Allah saboda asarar ta kai inda take to idan mutum yana fitar da zakka duk asarar da za ta same shi ai duniya ce a duniyar ya samu ko ya zo duniya da dukiya ba wanda ya zo duniya da dukiya duk asarar da za ta same ka in har kana fidda zakka Allah zai baka zuciyar da za ta iya karɓan wannan asarar ta iya rungumar ta wannan shi ma ba ƙaramin nasara ba ne kwanan nan bai kai sati ba ko kuma kusan kamar sati an yi gobara na fitan hankali a babbar kasuwa ta Singa a Kano kuma an tafka babba asara biliyoyi ne aka rasa a kasuwar to ƴan uwa tsakani da Allah ya kamata muna gaya wa kawunan mu gaskiya bala'i da muke gana afkawa cikin dukiyoyinmu ba zai rasa nasaba da rike haƙoƙin Ubangiji ba, sai Ubangiji ya tajarraba mu cikin dukiyoyin namu, kuma ya jarraba da ba za mu iya ɗaukar ta. Wani sai gefensa ya shanye gaba ɗaya saboda baƙin ciki da damuwa na jarrabawa. To amma matuƙar kana fidda zakka, Allah zai kange dukiyar taka, kuma koda ya jarrabe ka a cikin dukiyar taka, zai baka zuciya da za ta iya karɓan wannan jarrabawa. To malamai suka ce daga cikin dalilan da yasa aka kira zakka da zakka, saboda tana tsarkake zuciyar mai fidda ita daga ruwa, tana tsarkake zuciyar mai fidda ita daga kwaɗayi. Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya karɓi zakka gurin al'ummarsa. Zakkar da zai karɓa yana tsarkake su da
ita. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. خذ من أموالهم صدقة تطيرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله غفور رحيم.
الله مدوكتين سلكي يتوى منزان صلى الله عليه وسلم. خذ من أموالهم صدقة, ka karɓa daga dukiyoyinsu sadaka, ma'ana zakka. Zakka ana gaya mata sadaka, kuma ana gaya mata zakka. Me yasa aka kira ta da zakka? Mun yi bayani saboda tana tsarkake zuciyar ma'abocinta daga ruwa, tana tsarkake zuciyar ma'abocinta daga kwaɗayi. Dama wa'annan suna da illa kwaɗayi da ruwa, idan sun haɗu ga mutum to ya shiga uku. Allah maɗaukakin sarki umarni annabi ya karɓa daga dukiyoyinsu, ya karɓi sadaqata. Me yasa aka kira ta da sadaqa? Dalilin da yasa aka kira zakka da sadaqa, saboda tana nuna gaskiyar imanin mai fidda ita. Saboda kalmar sadaqa an ciro ta ne daga as-sidqu, as-sidqu kuma gaskiya. To ita zakka tana nuna gaskiyar imanin mai ita. Saboda me? Ai mun san zuciya tana son dukiya. Dan Adam fitra ce da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halicce shi a kanta, mai tsanani ne ga son dukiya.
Wa innahu li hubbil khairi lashadid.
Wannan shaidar da Allah ya yi wa Dan Adam, wa innahu li hubbil khairi lashadid, lallai kuma shi wajen son dukiya mai tsanani ne. To duk da yadda zuciya take tsananin son dukiya, amma mai dukiyar zai iya ya ciro haƙƙin Allah cikin dukiyar ya bayar, wannan na nuna gaskiyar imaninsa. Shi yasa aka kira ta da sadaka. Allah ta annabi sallallahu alaihi wasallam, aka karɓa daga dukiyoyinsu sadaka, ita ce zakka. Tutahhiruhum biha, wannan dukiyar da zaka karɓa kana tsarkake su da ita. Wani irin tsarkakewa annabi yake yi wa waɗanda yake karɓan zakkansu da dukiya? Tsarkake su daga zunubi, tsarkake zukatunsu daga ruwa, tsarkake zukatunsu daga kwaɗayi. Tutahhiruhum biha, da wannan zakkan kana tsarkake su. Idan duk wanda zai fitar da dukiya ya bayar a matsayin zakka, Allah zai goge masa zunubansa da wannan dukiyar da ya bayar ta zakka. Allah zai tsarkake masa zuciyarsa daga kwaɗayi, Allah zai tsarkake masa zuciyarsa daga ruwa. Shine tutahhiruhum biha wa tuzakkihim, kuma kana haɓɓaka musu dukiyoyinsu da wannan zakkan da ka karɓa. Wa tuzakkihim, kana ƙara haɓɓaka musu imaninsu da taqawarsu, saboda duk wanda zai fitar da zakka ya bayar, imaninsa zai ƙaru. Wannan shine bambanci tsakanin tutahhiruhum biha wa tuzakkihim, kana tsarkake su daga zunubansu da wannan zakkar. Yanan duk wanda zai fitar da zakka, zakkan nan da ya fitar, Allah zai tsarkake shi daga zunubansa da wannan zakkar. Wato zakkihim, kuma kana haɓɓaka musu dukiyoyinsu da wannan zakkar, kana haɓɓaka musu imaninsu da taqawarsu. Imani zai ƙaru sakamakon zakka da bawa ya fitar. Allah ya ce wa salli alaihim, kuma ka musu addu'a. Ka musu addu'a da gafara, ka musu addu'a da rahama. Allah ya musu gafara, Allah ya musu afwa, Allah ya rahamshe su, Allah ya taimake su, Allah ya albarkaci rayuwarsu, Allah ya albarkaci dukiyarsu. Haka ake addu'a ma duk wanda ya fidda zakka. Allah umurci annabi ya musu addu'a, wato zakkihim biha wa salli alaihim, sai Allah ya ce inna salataka sakanun lahum. Addu'arka da zaka musu nitsuwa ce a gare su, kwanciyar hankali ne a gare su. Shine malamai suka ce karkashin wannan, a yau duk wanda zai fidda dukiya kamata a masa addu'a, musamman dukiya ta zakka wacce ta kunshi haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka ita wannan ibada ta zakka an kira ta da zakkan ne, saboda yadda take tsarkake zuciyar mai ma'abocinta wanda zai fidda ta, ta tsarkake zuciyarsa daga kwaɗayi, ta tsarkake zuciyarsa daga ruwa. Kuma tsarkakewar da zakka za ta yi bai takaita ga wanda zai fitar da ita ba, har shi ma wanda za a ba. Tasirin zakka kenan, tana da tasiri mai ban mamaki. Da mutane sun san tasirin da zakka ke da shi, da wallahi ba wanda zai hana ta. Cikin waɗanda Allah ya hore musu, cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya wadata musu. Tsarkakewar zakka ba ta takaita da wanda zai fidda zakkan ya bayar ba, har wanda za a ba. Al'umma za ta zauna lafiya idan da ana fitar da zakka yadda ya kamata. Al'umma za ta zauna cikin walwala inda ana fidda zakka yadda ya kamata. Al'umma za ta zauna cikin aminci inda ana fidda zakka yadda ya kamata. Zakka tana tsarkake zuciyar wanda aka ɗauki zakkan aka bashi. Ta yaya? Wataƙila wani ya ce ta yaya? Ta fuskoki da malamai suka ambata. Fuska ta farko, ƙyashi da hassada. Mun san wanda Allah maɗaukakin sarki ya ƙuntata masa dukiyarsa. Wasu lokatai akan samu ƙyashi da hassada dangane da wanda Allah ya yalwata masa, musamman idan ya zamanto shi wanda Allah ya ƙuntata masa akwai jahilci tare da shi, akwai raunin imani tare da shi, to yakan yi ƙyashi ko hassada ga wanda Allah ya yalwata. To idan mutum zai cire dukiyarsa ya ba wanda Allah ya ƙuntata masa, wannan dukiyar za ta tsarkake shi wanda aka ba wa zakkan daga ƙyashi. Za a waye gari baya ƙyashi wa mai dukiya, in ma ya ji Allah ya buɗa masa murna yake, saboda ya san dukansu ne, shi ma zai amfana da ita. Amma idan ne dukiya ya zamanto yana ƙanƙamewa rami kura daga ke sai ƴaƴanki, to fa ya dinga haɗuwa da cin ƙafa da munanan maganganu da ƙyashi da hassada. To amma in zai cire ya bayar ya bayar ya bayar, mutane za su ƙaunace shi, kuma za su ƙaunaci ci gabansa da bunƙasarsa da haɓakarsa. Kaga ta wannan fiskar zakka ta tsarkake zukatun waɗanda za a ɗauki zakkan a basu daga ƙyashi da hassada. Waɗanda Allah wadata musu dukiya da sun san haka, da ba za su na ƙanƙamewa ba, ma ta farillan ba, hatta musahabin a koyaushe za su yi ta bayarwa, musamman waɗanda Allah ya ƙuntata musu. To wannan yana haifar da fahimta da ƙauna da soyayya tsakanin masu dukiya da talakawa, da kuma girmama juna da zaman lafiya tsakanin mawadata da talakawa. To shi yasa ma Allah maɗaukakin sarki wannan ibada ta zakka ya tara mata falala masu tarin yawa, saboda muhimmancinta gurinsa subhanahu wa ta'ala. Domin matsayin zakka a gurin Ubangiji cikin jerin rukunan musulunci guda biyar, zakka ita ce take zuwa mataki na uku. Abubuwa biyu ne kawai suka fita a rukunan musulunci: kalmar shahada, sai kuma sallah. Su ne kawai suka ɗara zakka. Zakka ita take zuwa mataki na uku, saboda tasirinta da muhimmancinta cikin al'umma. Sababi ce na shiga aljanna. Wanda yake so shiga aljanna kai tsaye, to ya kiyaye fidda zakka, kar ya yi wasa da fidda zakka. Dukiyar nan da kake gani, wallahi za ka tafi ka bar ta. Yanzu dukiyar da ka tara ba taka ba ce, wacce ka fitar ita ce taka. Kuma galibi mutane sun fi son dukiyar da ba tasu ba, ita ce wacce suke tara. Yanzu fa tara da suka yi za su tafi ne su bar wa magada. In suka bar wa magada ya zama ba nasu ba. amma wanda ya ciyar ya bayar wannan ita ce tasa saboda za a killace masa alalita sa talada ranar gobe kiyama zai gani dubu dari kaza miliyan kaza waɗannan duk ya ciyar to wannan duk an boye masa a littafin sa na dama amma miliyoyi ko biliyoyi kaza da ya tafi ya bari wannan kan na magada ne wani daga cikin magabata an masa tambaya cewar me yasa mutane suke gudun mutuwa me yasa mutane suke tsoron mutuwa yace saboda sun gina gidan duniya sun rusa gidan lahira sai suke tsoro su fita daga ginanne su koma rushashe shi yasa suke gudun mutuwa to mutane a yau lahira batta gaban su kuma ana mutuwa gaban ka zaka ce jiya fa muna tare da shi ko satin can fa da shi muka je Kano amma yau an ce babu shi kana mamaki gobe kuma kai ne abinda ka tara kuma ka tafi ka barwa magana magana kuma ya kare sai abinda kai mutum idan ya mutu abubuwa uku ne suke raka shi iyalansa da dangi da ɗan uwa da makota za su raka shi makabarta dukiyarsa za ta raka shi wata kalma a motarsa za a ɗauke shi a kai shi makabarta motar da ya siya miliyan kaza a cikinta za a ɗauke shi a kai shi sannan aikinsa shi ma zai raka shi waɗannan su uku suke raka bawa makabarta idan aka je aka birne shi biyu za su dawo a bar shi da ɗaya dangi da ɗan uwa da iyalai za su dawo dukiyarsa da aka raka shi makabarta da ita za ta dawo shikenan yanzu fa ta zama ba tasa ta zama dukiyar magada shi kuma da wa zai zauna a kabarinsa da aikinsa saboda haka fitar da zakka ƴan uwa sababi ne da zai sa bawa ya dace da aljannar Ubangiji subhanahu wa ta'ala Imamu Ahmad ya fitar da hadisi cikin musnad ɗinsa da shi da Imamu Tirmidhi cikin sunan ɗinsa hadisin da aka samo daga Abdullah ibn Salam Allah madaukakin sarki yarda da shi yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilu al-arham wa sallu wan-nas niyam tadkhulu al-jannata bi salam yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ya ku mutane watsa sallama tsakanu ku ciyar da abinci anan ne ambaton zakai ku sadar da zumunta ku yi sallah da daddare lokacin da mutane ke bacci wannan zai sa ku shiga aljannar Ubangiji tare da aminci an uwa fidda zakka daga dukiya da Allah ya bawa bawa dukiyar nan ba wayonka bane ya baka ba kokarinka bane ba iyawarka bace wanda kuma Allah bai bashi ba rashin kokarinsa bane ba gazawarsa bace hukunci ne na Ubangiji ya kasa kowa wannan ya bashi ya yalwata masa wannan ya takaita masa wannan ya kuntata masa saboda haka kai da Allah madaukakin sarki ya yalwata maka dukiyar a hannunka ba iyawarka bace ba wayonka bane ba dabararka bace haka nan kaddara da tsari da hukunci na Ubangiji ya baka saboda haka ka sani wata falala ce Ubangiji ya maka amma in kai kokarin ribatarta domin duk wanda Allah madaukakin sarki ya yalwata masa dukiya wannan dukiyar in yaso za ta iya zamantowa garkuwa gare shi ranar gobe kiyama gaban Ubangiji subhanahu wa ta'ala mun san ranar gobe kiyama babu wata inuwa da mutum zai shiga ya kange kansa daga zafin rana rana za ta zo tsakaninta da bayin Allah bai wuce kamu ɗaya ba shi yasa za ka ga wani gumi ya cinye shi gaba ɗaya kamar wanda ya fada cikin teku gumin kuma mai zafi kamar tafashashen ruwa wani gumi ya kawo masa wuya wani ya kawo masa kafada wani ya kawo masa cibiya wani kunkumi wani gwiwa amma akwai wasu adadi na mutane wanda a wannan rana na tashin kiyama su Allah ya tseratar da su daga zafin rana da ake kodawa a wurin da babu wata inuwa sai inuwar Ubangiji subhanahu wataala. Masu zakka suna cikin waɗanda Allah zai ba su inuwa ta musamman. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisin da Bukhari da Muslim suka fidda shi cikin sahihansu yace kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi yawm al-qiyama, ranar gobe kiyama kowane mutum yana karkashin sadakarsa. Wanda yake sadaka yake fidda zakka, zakkarsa da sadakarsa za su zo su masa inuwa daga wannan rana da za a shata ranar gobe kiyama. Wanda kuma baya fidda sadaka ya bayar baya fitar da zakka, ranan zai gasu zai wahala, zai ɗanɗana kudarsa. Allah madaukakin sarki ya tsiratar da mu.
Amin.
Shi yasa malamai suke cewa duk wanda Allah ya bashi dukiya kuma ya masa tautiki yana fitar da haƙƙin wannan dukiya, to wannan yayi babban rawa. Shi yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun zo sun koka wa manzon Allah irin yanda masu dukiya suka musu fintinkau wajen ayyukan alkhairi. Suka ce ya Rasulullah, masu dukiyan nan kamar yadda muke sallah su ma suna yi, yadda muke azumi su ma suna yi, yadda muke karatun Qur'ani su ma suna yi, muna nafilfili su ma suna yi, amma kuma sun tsara mu da wani abu guda, wa yatasaddaquna bi fuduli amwali, dukiya da Allah ya hore musu suna fitarwa su yi sadaka, mu kuma babu da ita, ta nan sun wuce mu a lada. Suka zo su koka annabi. Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce to shike, bari in ba ku wani abu da ku ma za ku je ku yi, kuma ya gurbin abin da suka ɗara ku da shi. Ku je ku yi subhanallah, ku yi alhamdulillah, Allahu akbar, su ma a matsayin sadaka suke. Shikenan bayan Allah nan suka koma suna subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Masu kuɗi suka ji su ma sai suka ɗauka, suna subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'a, talaka nan sai suka sake komowa gurin Annabi suka ce ya Rasulullah, abinda ka bamu dai a matsayin mu mai mana gurbin sadakan da masu kuɗi suke, sun ji su ma sun ɗauka suna yi. Sai Annabi ya ce zalika fadlullahi yutihi man yasha, ba yadda aka iya, falala Allah ne yana bamu wanda ya ga dama. Kenan kai mai kuɗi Allah maka falala in ka ga dama, Allah maka fifiko akan talaka in ka ga dama, amma in baka ga dama ba wannan dukiyar sai ta zamanto sababin halakanka da shiganka fushi na Ubangiji subhanahu wataala. Allah ya tseratar da mu. Hakika ƴan uwa, kankame dukiya da wanda Allah ya wadata masa dukiyar yake yi, yake fitar da haƙƙin Allah ciki, yana jefa bayin Allah cikin bala'i, yana jefa bayin Allah cikin bala'i, ba shi kadai ne zai afka cikin bala'in ba, zai jefa al'umma cikin bala'i. Wannan rike dukiyar da zai yi, ki fitar da haƙƙin Allah saboda ruwa, wannan ruwar tasa za ta sa ya ɗauki alhakin bayin Allah. Bayin Allah kuma ba iya mutane ba fa, har dabbobi. Zai ɗauki alhakin mutane, ya ɗauki alhakin dabbobi, ya ɗauki alhakin tsuntsaye, ya ɗauki alhakin ƙwari, duk wata abada Ubangiji ya halitta take da rai zai iya ɗaukan alhakinta a rashin fitar da zakka da yake. Saboda hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama, hadisin da Ibnu Majah ya fidda shi cikin sunan ɗinsa, wanda aka samo daga Abdullahi ɗan Umar, Allah maɗaukakin sarki yadda da shi da babansa gaba ɗaya. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ma mana a qaumun zakata amwalihim illa muni'ul qatra min as-sama'i, mutane ba su taba hana zakkar dukiyoyinsu ba face Allah shi ma ya hana musu ruwan samansa. Kenan yanzu ko mutum ɗaya za ku samu a cikin Allah ya masa wadata amma baya fidda zakka, to a sababinsa sai Ubangiji ya hana muku ruwan sama, a sababinsa shi kadai. Shin bawan Allah ba ka ɗau alhakin bayin Allah ba da ba su ci ba ba su sha ba, rike zakkan nan da kai kake ka fitar da haƙƙin Allah, baka ɗau alhakin bayin Allah ba wanda ba su ci ba ba su sha ba, baka ɗau alhakin dabbobi ba ruwa bai sauka ba balle ciyawa ta tsiro su ci, baka dau alhakin tsuntsaye ba. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayyanawa cikin wani hadisi cewar a duk lokacin da Allah madaukakin sarki ya rike ruwan samansa, duk wata halitta da ka sani ta Ubangiji subhanahu wataala banda mutum da aljan tana tsine ma waɗanda suka zama su ne sila, su ne sababi. Ƙwaro, kiyashi, tururuwa, kwarkwasa suna addu'ar tsinuwa ma wanda ya zama sila na riƙe ruwan sama da hana su ruwan sama. Za su yi ta kama shi da sunansa, wane ɗan wane, jikan wane, Allah ya tsine maka albarka. A sababinka ne Ubangiji ya hana mu ruwa. Kurciya za ta buɗi baki ta ce wane ɗan wane, jikan wane, Allah ya tsine maka albarka, a sababinka ne Ubangiji ya hana su. Yau wannan bai shiga uku ba. A ce ƙwari na la'antarsa suna tsine masa, tsuntsaye na la'antarsa suna tsine masa, dabbobi na la'antarsa suna tsine masa, saboda ba su ci ba, ba su sha ba, ya sa an hana su ruwan sama. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cewar a duk lokacin da mutane za su rike dukiyoyinsu, su ci su fitar da zakka haƙƙin Ubangiji, Ubangiji kuma zai rike ruwansa, ya ci saukar da ruwan sama. Sai zamanto jarrabawar ba ta takaita akan wanda yake fidda zakkan ba, har mutane da yake rayuwa a cikin su sai zama ya dauki alhakin su, kuma Allah sai ya saka musu. Saboda haka ƴan uwa, wannan dukiyar da muka gani Ubangiji ne ya baka, kuma duk sanda yake so zai karba abin sa, zai karba kayan sa. Idan ma bai karba ba, zaka tafi ka barta ko min daren dade ba ko shekaru nawa ka. To zaman lafiyanka shi ne ka fitar da haƙƙin Ubangiji a zauna lafiya, ka tsira gaban Ubangiji, ka kubuta daga shiga haƙƙoƙin bayin Allah, domin riƙe zakkan naka zai iya sawa ka shiga haƙƙoƙin bayin Allah, wanda bai ci ba bai sha ba, jarrabawa da bala'i ta sauka kansa a sababinka kai kai kadai. To kai taka tsantsan. Wannan ibada ƴan uwa ta zakka tana da muhimmanci, shi yasa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi mata tanadi iri-iri, kala-kala, wanda in mun ce za mu yi ta zubo su ba za su ƙare. Abu na ƙarshe da za mu ƙarƙare bayani a kansa, dangane da muhimmancin wannan ibada ta zakka a lokacin da bayi suka zama suna fidda ita, hakan na sa Ubangiji ya yi afuwa wa bayi, hakan na sa fushin Ubangiji ya kawar da fushinsa daga kan bayi, yana gusar da fushin Ubangiji cikin bayi, yana sa Ubangiji ya agaza wa al'umma su zauna lafiya, su zauna cikin amana, su zauna cikin aminci, yana sa al'umma su tsira daga firgici da tashin hankali. Annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisin da aka samo daga Abdullahi ɗan Ja'far, Allah ya rada shi da babansa gaba ɗaya, wanda Imam Tirmidhi ya fitar da hadisin cikin sunan ɗinsa da sanadi wanda yake mai kyau, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce as-sadaqatu tutfi'u ghadabar rabbi, sadaka tana kashe fushin Ubangiji, domin idan Ubangiji ya yi fushi kan mutane sun shiga uku, zai jarrabe su da jarrabawai iri-iri, kala-kala, wanda ba wanda zai tsira a cikinsu. Amma matukar za a fitar da zakka, a fitar da haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala cikin dukiyoyi da Allah maɗaukakin sarki ya azurta bayi da su, to wannan na gusar da fushin Ubangiji, Ubangiji ya yi afuwa wa bayi, bayi su zauna lafiya, su zauna cikin walwala, Allah ya datar da ku. Sai gabar wannan aya ta ƙarshe, faɗin Ubangiji subhanahu wa ta'ala warka'u ma'ar raki'ina. Dama ayar tana da ɓangarori guda uku kamar yadda muka yi bayani. Ɓangare na farko shine bayani ya gabata akan sajiya, faɗin Allah maɗaukakin sarki wa aqimus salata. Ɓangare na biyu kuma shine wanda muka ƙare bayaninsa yanzu, faɗin Allah maɗaukakin sarki wa atuz zakata, ku tsai da sallah ku ba da zakka. To sai ɓangare na ƙarshe, faɗin Ubangiji subhanahu wa ta'ala warka'u ma'ar raki'in. Warka'u ma'ar raki'in wannan fadi na Ubangiji subhanahu wata'ala da yace warka umar rakin ku ruku'u tare da masu ruku'u ko to tambaya anan ɗan uwa da Ubangiji subhanahu wata'ala yace ku yi ruku'u tare da masu ruku'u shin batu kan tsayi da sallah bai gabata ba ba Allah yace wa aqimus salata wa atuz zakata ba ku tsayi da sallah kuma ku bada zakka kuma anan sai Ubangiji yace warka umar raki me yasa aka kebe ruku'u da ambatu me yasa aka kebe ruku'u da ambatu kin ita ce kawai sallah yanzu wanda zai zo yi sallah ruku'u kawai yake a sallah ai ba iya ruku'u yake ba ko akwai tsayuwa mutum zai karanta suratul fatiha bayan ya kabbara harama ya karanta abin da ya sawwaka daga alqur'ani akwai ita kanta ruku'u akwai sujjada akwai zaman tayya to me yasa anan gurin Allah yake da ruku'u da ambato wannan tambaya ta farko ke tambaya ta biyu ai a can Allah ya ce wa aqimus sala ruku'u ai tana cikin aqimus sala an gane bayani tunda Allah ya ce wa aqimus sala ai ba bukatar anan in an zo a sake cewa warkaku tunda can duk wanda zai tsaya da sallah ai zai yi ruku'u to mecece hikima da ta sa Ubangiji ya nana tawarka kuma arraki'ina anan Ubangiji kuma duk abin da yayi baya yi haka banza akwai dalili akwai hikima akwai fa'ida to amsar tambaya ta farko cewa me yasa Allah madaukakin sarki ya kebe ruku'u da ambato malamai sun yi kokarin fito mana da dalili sun ambata mana dalilai guda dalili na farko suka ce Ubangiji anan cewa da yayi ku yi ruku'u tare da masu ruku'u yana so ya nuna wa bayinsa cewa ruku'u rukuni ne daga cikin rukunan sallah shi yasa bayan an yi umurni da tsayi da sallah a farkon ayar a ƙarshe kuma sai aka jaddada yin ruku'u saboda me saboda shi rukuni ne cikin rukunan sallah ta yadda wanda zai yi sallah bai yi ruku'u ba ko kuma yayi ruku'un bai cika ruku'un ba shi da sallah galibi in kun kula da yanda wasu suke ruku'u wallahi akwai sake wani zai goho hakan nan kaga gadan bayansa yayi tsini wannan ruku'un sa bai ba sallar sa ba tai ba wani kuma zai duka kaman zai dungura idan ya zo ruku shi ma nan sallar sa ba tai ba saboda anan da Allah ya ce warka umar raki'ina yana mana ishara ne kan muhimmancin ruku'u a cikin sallah tunda a farko da ya ce wa aqimus sala ai ko shakka babu duk wanda zai tsayi da sallah dole akwai ruku'u ciki to anan da ya sake nana ta ambatar ruku'u kai musulmi ishara Ubangiji yake maka kan muhimmancin ruku'u ta yadda idan ruku'unka bai zamanto cikakke ba za a wayi gari duk sallar da za ka yi Allah bai karɓe ta kaga kuma ba wayi asara babba a ce ibadar da kake Allah baya karɓa wannan ba ƙaramin bala'i bane yadda ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar a yi ruku'u idan mutum ya zo ruku'u ana so gadon bayansa ya yi seti da kansa kar kan ya duka da yawa kar kuma kan ya ɗan ɗago hakan nan in aka yi ruku'u ta surori biyu nan ruku'u bai yi ba sa'an nan kuma kamar yadda muka yi bayani jiya hannayen mutum ana so ya ɗora su ne a kan gwiwowinsa ya wawware yatsunsa ya kama gwiwowinsa da yatsun to wannan shi ne cikakken ruku'u kamar yadda aka samu daga hadisin ummuna Aisha Allah maɗaukakin sarki ya yadda da ita da kuma hadisin ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ake kiransa Humayd as-Sa'idi shi ma Allah ya yarda da shi amin ummuna Aisha take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata bit-takbiri wal-qira'ati bilhamdillahi rabbil alamin wa kana idha raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin bayna dhalika ummuna Aisha tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya staftihu salata bit takbir yana bude sallarsa da kabbara kabbara harama ce wal qira'ati bil hamdillahi rabbil alamin da kuma karatun alhamdulillahi rabbil alamin ma'ana suratul fatiha idan yayi kabbara sai karanta suratul fatiha tace wa kana idza raka'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan yayi tafurku lam yushkhis ra'sahu baya dago kansa haka a cikin ruku'u kansa ya zamanto yafi gadan bayansa tudu baya haka walam yusawwibu kuma baya duka kansa gaba daya ya zamanto kansa ya sauka sosai sama da gadan bayansa tace walakin baina zalika sai dai tsakanin haka ba dagowa ba kuma ba dukawa ba kenan a tsakiya kan zai level da gadan bayansa haka yake ruku'u inji ummuna Aisha Allah madaukakin sarki ya yadda da ita Umayd As-Sa'idi yace ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza kabbara ja'ala yadayhi hadwa min mankibaihi wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi thumma sahara dhahrahu yace naga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan yayi kabbara yana daga hannayensa sai tinkafadinsa kabbara harma ce yace wa idza raka'a in kuma annabi ya tafi ruku'u amkana yadayhi min rukbatayhi sai tabbatar da hannayensa akan guyoyinsa ya bubbuda yatsunsa sannan kuma ya daidaita gadan bayansa inji Humayd As-Sa'idi Allah madaukakin sarki yadda da shi to wannan shine dalilin da ya sanya ubangiji anan ya sake nana tawarka umma ar-rakin alhali ruku'u ta fito cikin wa aqimus sala dalili na farko ke dalili na biyu malamai suka ce tunda anan ana magana ne kan banu isra'ila su ne ake musu umurni ku tsaida sallah ku bada zakka ku yi ruku'u tare da masu ruku'u saboda al'ummar yahudawa su sallar su babu ruku'u in sun zo sallah ba su ruku'u to shi yasa Allah da ya musu umurni su tsaida sallah kar su dauka iya sallar su da suka saba yi wacce ba ruku'u shi yasa a ƙarshe sai Allah ya nana ta yace warka kuma ar-rakiin yahudawa ba tsaida sallar da nake nufi wacce kuka saba yi wacce za ku yi ba ruku'u ba a'a wannan sallar ku yi ruku'u tare da masu ruku'u kace wannan shine dalili na biyu da ya sanya ubangiji subhanahu wataala bayan ya ambaci tsaida sallah a karon farko a ƙarshe kuma yace a yi ruku'u saboda yahudawa sallar su babu ruku'u to sai dalili na uku da yasa ubangiji ya sake ambaton ruku'u bayan ruku'u ya fito a fadinsa ko umurninsa cewar a tsaida sallah suka ce su mushrikai da suke musulunta sabbin musulunta sun kasance abin da yafi musu wahala abin da yafi musu nauyi a ibadar sallah ita ce ruku'u ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya musulunta Imran ibn Husayn sai cewa annabi duk abin da kace nayi zan yi amma ni abin da yake ci min tuwa a ƙwarya wannan dukawar ita ce bana to ɗabi'a ce ta jahiliya suna ga wannan dukawar kamar wahala ce to shine Allah dan ya nuna musu muhimmancin wannan dukawar anan bayan yayi umurni da tsaida sallah sai ce kuma warka umma ar-raki'in dan ya nuna musu muhimmancin ta to wannan kenan ƴan uwa amsar tambaya ta farko cewa me yasa Allah madaukakin sarki ya kebe ruku'u da ambato cikin bayanai na sallah to sai amsar tambaya ta biyu da Allah ya ce warka umma ar-raki ku yi ruku'u tare da masu ruku'u har yanzu dai cewa da ubangiji yayi aqimus salata ku tsaida sallah ayi ruku'u tana cikin tsaida sallah ko to me yasa anan aka sake nana ta ruku'u alhali a can an ambace ta cikin jam'i tunda an ce ka tsaida sallah dole ruku'u tana cikin tsaida sallah kun ga kenan an ambace ta cikin jam'i to me yasa bayan an ambace ta cikin jam'i aka sake nana ta ambatanta kuma duka a cikin aya guda suka ce nana ta ambatanta wannan kuma zai fito maka da wata sura ce wacce take mai muhimmanci cewa da ubangiji yayi ku yi ruku'u tare da masu ruku'u nan ishara ce ubangiji yake akan kiyaye sallar jam'i kiyaye sallar jam'i to yanzu ɗan uwa menene hukuncin sallar jam'i anan Ubangiji ya yi umarni mu yi sallah tare da masu sallah, mu yi ruku'u tare da masu ruku'u, kenan ba a so ka je ka kebe kai sallah ka kai kadai a gidanka ko a rumfarka ta kasuwa ko a office ɗinka, a'a ka zo kai sallah tare da masu yin sallah, ma'ana ka zo ka bi jami'a ai sallah da kai cikin masallaci, shine ma'anar warka umma arraki. Da yawa daga cikin malamai sun kafa hujja da wannan ayar akan wajibcin sallar jami'a, duk da cewa malamai suna da kauli dangane da hukuncin sallar jami'a. Kauli na farko sun tafi akan cewar sallar jami'i sunna ce muakkada, ma'ana sunna ce mai karfi. Kaga in sunna ce mai karfi, kenan wanda bai halarci sallar jami'i ba, su a gurinsu bai yi laifi ba, tunda sunna barinta baya sa mutum ya yi laifi. To akwai kauli na biyu, kauli na biyu sun ce farilla ce amma kuma kifaya, an ce fardu kifaya, farilla ce wacce in wasu sun yi za su ɗauke musu. Yanzu a wannan gari na azali, misali a ce iya masallacin nan na cikin asibitin FMC ne kawai ake sallar jami'i, to ko da sauran gurare a azare ba a yi sallar jami'i ba, a gurin malamai na biyu ba a yi laifi ba, ko da kowa zai yi ta yin sallarsa a gidansa, amma in dai ana sallar jami'i cikin wannan masallaci suka ce to ba a yi laifi ba. Saboda me? Saboda su a gurinsu fardu kifaya ce. Menene dalilinsu da yasa suka ce sallar jami'i fardu kifaya ce? Idan wasu sun yi sun ɗauke ma wasu, sun kafa hujja da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, salatul jama'ati afdalu min salatil fardi bi 27 daraja. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce sallar jami'i ta fi fifiko akan sallar da mutum ya yi shi kaɗansa da daraja 27. Suka ce to tunda Annabi ya faɗa haka, kenan wannan yana nuna halaccin kai sallanka kai kaɗanka. Sai dai kawai ka sani sallar jami'i ta fi sallanka da kai kaɗanka da daraja 27. To ƙauli na ƙarshe suka ce sallar jami'i fardu ayn ce, an ce fardu ayn farilla ce wacce ta hau kan kowa da kowa, wani ba zai ɗauke ma wani ba. Akan wannan ƙauli Imamu Ash-Shafi'i ya tafi, akansa Imamu Ahmad bin Hanbal ya tafi a wani ƙauli nasa. To su kuma da me suka kafa hujja? Sun kafa hujja da dalilai guda biyu kan cewar sallar jami'i wajiba ce, duk wanda bai halarci sallar jami'i ba ya san ya aikata aikin sabo, hada hadarsa ta kasuwanci ta ɗauke hankalinsa, an yi sallah a masallaci cikin jami'i, shi kuma daga baya zai zo ya yi, to wannan ya san ya yi sabo. Wani tsari da na gani a Saudiya, a duk lokacin da ladan ya fara kiran sallah Allahu Akbar, zaka ga ƴan hay'atul amr bil ma'ruf wan nahyi anil munkar suna zagawa da motocinsu mai sifika, suna cewa ighliq dukkana barakallahu rufe shagonka Allah maka albarka. Wannan sanarwa na farko kenan, in suka dawo karo na biyu za a karɓe lasin ɗinka, saboda ai ba za ka yi saye da siyarwa ba sai kana da lasin, don an karɓe lasin ɗinka shikenan, yanzu ba kai ba saye da siyarwa. A ƙasar Saudiya sai an kai ka gaban alƙali, alƙali ya maka shari'a, ya maka hukuncin da ya dace, ka sake neman wani lasin. Su wannan hay'atul amr bil ma'ruf kaman ƴan hizba ne da muke da su, an suna da motar su ana fara kiran sallah. To shi yasa wani lokacin ma ba ma sai sun zaga ba, kowa ya san hukuncin, ana fara Allahu akbar, zaga kowa na kukkulle shago, da wanda zai je sallah da wanda ba zai je ba, wani zaka ga ya kulle shagon ya zauna cikin shagon ba zai je sallah ba dai, amma dai ya kulle shagon bai yi saye da siyarwa, sai an kare sallah sannan ya bude shagon, wato shedan ya masa fitsari, ya dai ji ya bi doka, amma duk da haka dai ba zai je sallah. Sai kaga ana idar da sallah, liman yana ce assalamu alaikum wa rahmatullahi, kaga daga cikin shago suna bubbuɗe shaguna. To waɗannan malamai ƙauli na ukun nan da suka tafi akan cewar halatta sallar jami'i wajiba ce akan kowa da kowa, sun kafa hujja da dalilai guda, lokaci ya ɗaga mana hannu, amma a gurguje za mu ambaci dalilan guda. Dalili na farko hadisin Ibnu Ummi Maktum da ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya koka wa manzon Allah kan cewar ba shi da dan jagora shi makahu ba shi da dan jagora da zai jagorance shi zuwa masallaci shin za a masa afuwa ba sai ya zo sallar jami'i bai sallar sa a gidansa za Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce eje ka an maka afuwa har ya juya ya kama hanya fara tafiya annabi ya ce a kira masa shi aka kira shi ya da annabi ya ce in an kira sallah kana ji ya ce ina ji ya ce a to ka amsa suka ce in har annabi bai yi sassauci wa makaho ba duk da uzuri da yake da shi na makanta da kuma uzuri da yake da shi na rashin dan jagora to babu wani mahaluki da za a yi wa sassauci wajen halatta sallar jami'i dole ne kowa ya halarci sallar jami'i dalilin su na biyu da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya himmatu ya sa a je daji a yo itace a zo a ajiye gefen masallaci ya sa a kira sallah a yi iqama a shiga sallah sai ɗebi waɗannan itatuwan ya je kona gidajen wanda ba su halattar sallar jami'i suka ce in abin da mutum ya bari ba wajibi ba ne ba a masa horo a nan in har annabi zai je ya yi horo da kona gida wannan na nuna wajibcin sallar jami'i annabi a wata riwayar har yana cewa ba dadan waɗanda suke zaune a gidaje ba masu rauni kananun yara da mata da diya biya kona gidajen wanda ba su halattar sallah sallar jami'i musamman sallar isha ya suka ce to in za a tsawatar akan ibada irin wannan wannan na nuna wannan ibadar wajiba ce saboda ibadar da ba wajiba ba babu tsawatarwa akan ta akwai maganganu da yawa na magabata cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da yake nuna wajibcin halartar sallar jami'i wanda lokaci ba zai ba mu dama mu kawo su ba abubuwan da muka faɗa na dadai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana ɗan mintunan da suka rage mana bayawa akwai ɗan sanarwa da za a gabatar dangane da ɗawainiya da hidima da ake na ciyar da sararru ƴan uwanmu sararru da suke gidan yari da kuma ƙoƙarin samar da tufafi na idi wa marayu bismillah
alhamdulillahi rabbil alamin wa lakinatu lillahi wa la ilaha illa allah salim wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to bayanai dai sun gabata a shekaran jiya kamar yadda malam abubakar ya sanar sannan dan karin bayani ne akan ci gaba da wannan neman taimako da ake yi duk lokacin da aka sanar akan nemi taimako a cikin masallaci bangaren maza sannan a bangare na mata akwai Habiba wanda ita take wakiltar mata takan karɓi kuɗi a gun mata ta tara idan ta tara kuma ta kawo wakilai a sanar cewa ga abin da ta kawo don haka yanzu ma za a zagaya cikin masallaci bangaren maza da bangaren mata Allah ya bada ikon taimakawa sannan a shekaran jiya ta bangaren mata ita Habiba ta bayar kuɗi naira 4,800 4,000 a karatun da ake na ranar juma'a karatun da malam yake gabatarwa na Nuri Laqin a nan aka samu naira 4,000 sannan a shekaran jiya bangaren matan shi ne aka samu naira 800 sannan a bangaren maza asusu na bangaren maza an samu naira 8,000 da naira 20 idan ka hada kudin shine ya zama 12,820 Allah ya saka wa kowa da alkhairi Allah ya sa a mizani na kyawun ayyuka sai account number da ake sanarwa kaman kullum ga wanda suke ci gaba da taimaka wannan asusu din shine yanzu zan karanta lambar account din 21 79 55 99 41 Zenith Bank Sleman Attire zan ƙara maimaitawa 21 79 99 55 Zenith Bank Sleman Attire 2 1
bakwai, tara, biyar, biyar, tara, tara, hudu, daya, Zenith Bank, Suleiman Achayar. Biyu, daya, bakwai, tara, biyar, biyar, tara, tara, hudu, daya, Suleiman Achayar, Zenith Bank. Allah ya bada ikon taimaka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Abubuwan da muka gabatar muna roƙon Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da sunayensa kyawawa da siffofinsa madaukaka ya nawaya mana mizaninmu da su. Allah ya karɓi wannan karatu da muka yi ya sanya shi ya zamanto sababin shigan mu aljanna. Duk wani wanda ke da bukata cikin mu Ubangiji ka san bukatarsa ka biya masa. Duk wani wanda ke da damuwa cikin mu Ubangiji ka san ta ka yayi masa. Ya Ubangiji ka karɓa mana ibadan mu ta azumi. Karɓa mana ibadan mu ta tsayuwar dare. Karɓa mana dukkan ibadun mu cikin wannan wata mai alfarma. Ka sa muna cikin waɗanda kake yantawa a dararen wannan wata mai alfarma. Waɗanda suke marasa lafiyar mu Ubangiji ka ba su lafiya, ka sa jinyar su ta zamanto kafara gare su. Waɗanda kuma suka rasu Ubangiji ka gafarta musu. Ka zaunar da mu lafiya cikin wannan ƙasa tamu. Ka albarkaci wannan ƙasa tamu. Ka azurta mu da jagorori na kwarai. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ishfi maridana warham mawtana wa'afi mubtalana wansurna ala man bagha alaina. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته